بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ما سأل البركة إن منا بركة دوانا لوكتي أو أننا يمتي na ranar Lahadi mun shiga daren Litinin wanda shine daren 21 ga watan Zulqa'ada shekarar Hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Mayu 2025 daga wannan masallaci da ake kira da suna Masjidu Ma Balanya Duko ko Masjidu Balanya Duko a nan cikin anguwar Agege ko karamar hukumar Agege da ke jihar Lagos don yin tattaunawa da kuma nasiha ga junanmu a matsayinmu na musulmi, a matsayinmu na ahlus sunna, a matsayinmu na masu kokarin fahimta addinin musulunci. Ina mana addu'a Allah Ubangiji ya karɓa mana ayyukanmu na alkhairi ya kuma gafarta mana zunubanmu, sannan ya buɗe zukatanmu don fahimtar gaskiya da kuma aiki da ita. Ina so zan yi amfani da wannan dama ne na yi mana ta'aliki akan wani hadisi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda hadisi ne mashhuri kusan duk mun san shi. Yana nan a cikin littafin Arba'un Haditha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Na san cewa wannan hadisi ne da yake mashahuri kwarai a bakunan mutane, manyanmu da yaranmu, mazanmu da mata da sauransu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin kyakkyawar alamar kyakkyautatuwar musuluncin mutum ya zama yana fita daga sha'anin abinda babu ruwansa. Min husni islamil mar'i, yana daga cikin kyan musuluncin mutum tarkuhu, barinsa ma la ya'nihi, na abinda bai shafe shi ba. Wani hadithi shi nake so ne mana yan ta'liqat basita, wato wasu yan tsokaci a gurguje game da wannan hadithi da ma'anarsa da kuma wasu fa'idoji da ke cikinsa. Abu na farko shi ne wani hadithi Imam Malik ya ruwaito shi a cikin Muwatta ta hanyar Ibn Shihab zuwa ga Aliyu dan Husain dan Aliyu dan Abu Talib zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan isnadi ne mursali, wato ba ambaci sahabin hadisin ba. Kuma wannan riwaya ita ce riwaya wadda daliban Malik suka kawo sama da mutum 20 cikin su, cikin manyan daliban Imam Malik irin su Yahya ibn Yahya, irin su Abu Mus'ab, irin su Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, irin su Suwaid ibn Sa'id, irin su Qutaybah ibn Sa'id, irin su Abu Malik, Abu Ahmad al-Hakim da ire-iren su, da su Waqi'u da Al-Qanabi, suna nan dai da yawa ba sai an ta ambata sunayen su. Amma an samu wata riwaya da ta saba wannan riwayar ta su, wanda aka ce daga shi wato Muhammad ibn Shihab, daga Aliyu dan Husain dan Aliyu dan Abu Talib radiyallahu anhu zuwa ga babansa Sayyidina Husaini radiyallahu anhu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan riwaya ce take wato akwai kari na ambaci sahabin hadisi amma kuma zai zama mai rauni saboda wadancan su fishi karfi. Wannan ita ce riwayar da ke cikin Muwatta ta Imam Malik. Sai kuma riwayar da shi kanshi Imam An-Nawawi ya kawo a cikin Arba'un Haditha da kuma cikin Al-Azkar An-Nawawiyya da kuma cikin Riyadus Salihin, ita ce riwayar da muka fi sani. Ita ce riwayar Al-Imam At-Tirmidhi da Ibn Majah da Al-Imam Al-Hakim da Baihaqi a cikin Shu'abul Iman da wasu su. cewa su kuma daga Abdurrahman, daga Qurratu dan Abdurrahman, daga Ibnu Shihab, daga Abu Salamah dan Abdurrahman zuwa ga Abu Huraira, Allah ubangiji ya kara masa yarda. To wannan ambaton Abu Huraira da yazo anan shi ma wato shadhi ne ko a ce munkari ne, da haka malamai zamu ga suka raunata wannan riwaya, amma al-Imam an-Nawawi shi ya karfafe ta kamar yadda yake cikin littafin sa wato al-Adhkar da kuma cikin Riyadus Salihin. Haka nan wasu daga cikin malamai masu sharhi kamar Ibn Rajab a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam yayi magana, ya kawo maganganun malamai daban-daban, su Ibn Abdul Barri da makamantansu. A takaice jama'a, wannan hadisi ta fuskar isnadin sa, to magana mafi inganci shine hadisi ne mursali, da haka malamai suke kallon cewa ingantawa da nauye masa ba ita ce ta dace ba, amma hadisi ne mai matukar girma a wajen batu game da sha'anin ma'anarsa da kuma abin da ke cikinsa na fa'idoji. Don haka za mu ga cewa kamar da muka ambata, Imam an-Nawawi ya kawo shi a cikin littafin Arba'una Haditha da kuma cikin Riyadus Salihin da kuma cikin Al-Adhkar. Dama a cikin Arba'una Haditha na Nawawi ya tattara wasu muhimman hadisai ne waɗanda suke takaitattu a wajen lafazinsu, amma kuma masu faɗin ma'ana waɗanda za ka iya cewa kamar yadda ya ambata an gina ƙa'idojin shari'ar musulunci ne a kansu. Saboda wannan hadisi shi ma ɗaya daga cikin muhimman hadisai da aka gina ƙa'idojin shari'ar musulunci ta fuskar ladabi na wato mu'amala da ɗabi'a ta gari, da ta fuskar kula da ibada da ɗaukar rayuwarka ta addininka da muhimmanci, da yin ƙoƙari wajen ganin ka ci moriyar lokacinka, duk a waɗannan babubuka wannan hadisi muhimmi ne wajen waɗannan bayanai kamar yadda za mu ji insha Allah. Saboda haka ta malaman da suka wuta hadisin irinsu Ibn Hajar, irinsu Al-Imam Ahmad, irinsu Ibn Ma'in, irinsu Darqutni, irinsu Bukhari, duk ba su hana a yi bincike ko a tattauna game da ma'anarsa ba, saboda abin da ke cikin shi na gundarin ma'ana. To abu na farko kenan magana akan wannan hadisi a takaice kwarai da gaske. Abu na biyu shine me ake nufi da husnul islam, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min husni islamil mar'i, na daga cikin kyan musuluncin mutum. Malamai suka ce wato ana nufin kyan musuluncin mutum shine jumlatu ma yatadammanu kamalul islami indal mar'i, gundarin duk wani abu wanda idan mutum yana aikata shi zai tabbatar da kyautatuwar musuluncinsa. Wato shi musulunci kamar yadda aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin hadisin Jibrilu da ya masa tambaya, da ya ce mishi menene musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musulunci shine kalmar shahada, shine tsaida sallah, shine yin azumin Ramadana, shine yin aikin haji, shine fitar da zakka. Waɗannan guda biyar kamar yadda muka sani ana cewa sune menene, sune shikashikai, wato sune fondisho na musulunci. To kamar yadda ka san gini baya tsayuwa sai da fondisho, amma kuma iya fondisho baya gida, iya fondisho bai sai zama gida ba, kuma in babu shi ba za a yi gida ba. To haka musulunci yake, iya waɗannan bai yiwuwa ka yi wani abu ba tare da ka yi su ba kamar ka zama musulmi, amma kuma ba iyakacinsu musulunci ya tsaya ba. Saboda da mutum zai zama bai yin sallah, amma kuma yana taimakon marayu, yana kula da iyaye, yana sadaka, yana riƙe amana, yana da gaskiya, in kai kasuwanci da shi zaka ganshi mutumin kirki ne, makwabta suna yaba mishi amma baya sallah, zai faɗi la ilaha illallah, baya azumi, baya zakka, to wannan ba zai mai amfani ba. Saboda ba yi da tusha, kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa kawuna Abdullahi dan Judu'an ya mutu a jahiliya, wani attajiri ne mutumin kirki da kowa yake ganin kirkinsa. Ta ce ya manzo Allah, shin kana ganin wannan zai amfane shi ranar alkiyama? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai amfane shi, saboda da dai bai taba cewa Allah na tuba ka yafe ni, bai taba barin shirka ba. Saboda haka duk mutumin da bai aikata waɗannan
rukunnan musuluncin ba, to duk abin da yayi na aikin alkhairi bai da komai a ciki. Wa qadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura, duk abin da aikata na aiki to za a sheke shi ranar alkiyama, ba zai ci moriyarsa ba. Saboda haka dole ana buƙatar wannan foundation din tukunna. Amma kuma iyakan foundation din, idan kana da pegi yanzu kai foundation shi kadai ka zo ka zauna a kai, kaga ba zai tare maka rana ko iska ko ruwa ko ya sitirta ka kamar yadda gida yake sitirta mutum ba, amma dai ka mallaki wani abu da zaka yi ci gaba da ginawa. To haka waɗannan rukunai suke a musulunci, su ne asali. Amma akwai wasu abubuwa da suke zuwa su ciccike su gyaggyara, da aka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ambatan wato rassan addini ya ambaci wajen guda 70, da yace al-imanu bid'un wa 60, a wata riwayar bid'un wa 70 shu'ba, ayyukan da suka cancanci a kira su da sunan imani sun fi guda 60 ko guda 70, kaga sun wuce guda 5 din can, wucewa mai yawa. Saboda haka akwai abubuwan da idan mutum yana yin su yana sabawa da su, to kullun addinin sa na ƙara cika, nagartarsa na ƙara zama mai kyau, har ya samu babban matsayi a wurin Allah. To wannan shine kamalul islam, cikar musulunci. Wannan kuma yana faruwa ne kamar da aka ambata wannan hadisi, ta hanyar barin abinda babu ruwanka da shi da kulawa da abinda kake da ruwa da shi. To me ma'anan sauraka, ya kamata mu ƙara tambayar kanmu, to me ake nufi da abinda akwai ruwanka da shi, me kuma wanda babu ruwanka da shi? Nan ma malaman da suka yi sharhin wannan hadisi su tsaya sun kalli wannan gaba dan su fitan mana da ma'anar abinda ake nufi da ma ya anika da kuma ma la ya anika. Al-Imam Ibn al-Mulakkin da yake sharhi wannan hadisi yake cewa allazi anil insana min al-umuri, abinda ya zama ya shafe ka game da al'amura shine ma ya ta'allaqu bi darurati hayati, shine abinda yake da alaka da dolan rayuwarka, fi ma'ashi, abinda ya zama dole a rayuwarka ta duniya shine abinda ya shafe ka, wanda in ka barshi rayuwarka za ta lalace, al'amarinka zai surunce, gidanka zai zama ya fita daga hannunka, sana'arka za ta shiririce, abinda dai da gaske naka ne, kasuwancinka, aikinka, sana'arka, gonarka, ofishinka, iyalanka, ‘ya’yanka, da duk wani abu wanda naka ne kuma gudanar da shi yana da alaka da ci gaban rayuwarka, wannan shine ma ya anika. Ya zama gari ya waye, abinda za ka tasa gaba shine abinda a cikin shi akwai maslahar rayuwarka, akwai maslahar iyalanka, akwai ci gaba a cikin rayuwarka, to wannan shine abinda yake da sagi da kai. Sannan ya ce wa salamatihi fi ma'adi, da kuma abinda zai sa ka tsira ranar alkiyama, wato kada wannan abin na duniya ya shagaltar da kai daga tsirar karanar alkiyama, kamar da Allah yake cewa wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya. Sura ka kafuta ka tafi kasuwa da safe, kafuta ka tafi office, ka tafi gona, yanzu ka je yin abin da zai amfani rayuwarka, wanda in ka bashi watakila rayuwarka ta samu matsala. Amma kuma kana cikin yin wannan sabgar lokacin azhar zai yi, sai kuma ka dakata ka je ka yi abin da zaka tsira a lahira. Allah ya sa mana fahimta. Sannan kuma ka dawo gida, sannan ka binciki yaya iyalanka suke, saboda shi ma yana da gaskiya abin da zaka tsira a ina a lahira, ku anfusakum wa ahlikum nara. To wannan shine abinda zai maka amfani, ko kuma abinda ma ya anika, inji Malam Ibn al-Mulakkin yace wa zalika yasirun, kuma waɗannan abubuwan idan ka kalle su ka kwatanta su da abinda bai shafe ka ba, zaka tarar cewa abinda ya shafe ka ɗan kaɗan ne, percentage ɗin abinda ya shafe ka akwai abinda ya shafe ka ba to kaɗan ne. Haka na al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Madarij as-Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shi ma yana fassara mana wannan hadisi, sai yake cewa jama'a annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-wara'a kulluhu fi kalimatin wahida,
manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya tattara mana abinda za a kira da suna taka tsantsan alwara'u wato addini wanda yake tatacce da rayuwa take akan tsari mai kyau yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara mana wannan a cikin jumla daya ita ce wannan jumla da yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yace fa hadha kaga wannan ya ummu tarka lima la ya'ni min al kalami ya hada da ka fita batun abinda bai shafe ka bana magana wan nazari ka fita abinda bai shafe ka bana abinda kake kalla da idanka wal istima'i ka fita batun abinda bai shafe ka bana saurare wal batashi ka fita abinda bai shafe ka bana ka dauki hannunka ka saka a ciki wal mashi kuma ka fita batun abinda bai shafe ka ba na inda zaka taka kafa ka je wal fikri ka fita batun tunanin abinda bai shafe ka ba wasa'il harakati adh-dhahirati wal batina ibn qayyim yace da kuma sauran motsi na fili da na boye wato motsin da kake da gabobinka da motsin da kake da zuciyarka da ya zama cewa a cikin wannan motsin babu abinda kake yi illa wanda ya shafe ka wanda ya zama cewa ya shafi rayuwarka malami na uku da zamu dauko maganar sa a wannan babi shine ibnu rajab ibnu rajab al-hanbali a sharhi sana arba'un haditha mai suna jami'ul ulumi wal hikam yake cewa idza hasuna al-islam iqtada tarka ma la ya'ni kullahu idan musuluncin mutum ya zama mai kyau ne wannan musuluncin zai ja mutumin zuwa ga yin watsi da duk wani abu wanda babu ruwansa da shi duk wani abu wanda bai da muhimmanci a wajen mutum min al muharramat duk wani abu da ya haramta mutum zai kauce masa tun daga shirka da manya-manyan zunubai da ake ce musu kaba'ira da sauran zunubai wanda ba su kai girman wannan ba da sauransu wal mushtabahat haka nan ko mutum zai guje mu abubuwa masu rikici abubuwan da aka sa gane halas ne ko ba halas ba daidai ne ko ba daidai ba ya dace ko bai dace ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man ittaqa shubuhati faqad abra'a li dinihi wa 'irdihi wanda duk ya guje mu abubuwa masu rikici to ya tseratar da mutuncinsa da kuma addininsa sannan ibnu rajab ya ci gaba da cewa wal makruhat da kuma gujewa ababan kyama wa fudulil mubahat da kuma gujewa abubuwa wanda suke halas amma wanda baka da bukata zuwa gare su allati la yahtaju ilaiha wannan mutum bai da bukata zuwa gare su fa inna hadha kullahu la ya'ni almuslima ibnu rajab yace kaga duk waɗannan ba su shafi musulmi ba baka da alaka da duk wannan abubuwa idza kamula islamu in dai musuluncin ka cikakke ne idan kuka kana shiga abinda ba ruwanka abinda zai cutar da kai abinda zai kawo maka matsala a rayuwarka abinda zai kawo maka matsala a addininka wannan alama ne akan cewa musuluncin ka ne na kasa ne wannan wato al'amari na husnul islam al'amari ne mai girma jama'a wanda yana taimakawa mutum ya ga cewa ya samu salama ya samu tsira ya samu natsuwa a cikin zuciyarsa ya zauna lafiya da al'umma ya kuma haɗu da Allah salin alin kamar da Allah yake cewa illa man atallaha biqalbin salim dan mutum yana so ya haɗu da Allah da lafiya zuciya mara cuta mara matsala to ya zama yana aiki da wannan ka'ida ta min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ga wasu maganganu daga wasu malamai cikin magabata wajen bayani game da girman wannan ka'ida ta barin shiga sharaba shanu malami na farko shine Umar ibn Abdul Aziz wanda malami ne kuma cikin sarakunan musulunci wanda suka yi fice wajen adalci Allah ubangiji ya gafarta masa Umar ibn Abdul Aziz yake cewa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu fi ma la ya'ni duk wanda yake lissafa maganar da yake fada a matsayin ɗaya daga cikin ayyukan da za a mai hisabi to wannan zaka ga ya takaita shiga abinda ba ruwan shi wajen magana ai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ma Mu'az dan Jabal
kai hankali da harshenka. Mu'az yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu nan wai maganganun da muke yi ma har wani matsala ne? Nabi yace mishi aiko kai ko lalle an yi asara haihuwarka. Yanzu kai da nake ganinka mai hankali baka san cewa babu abin da zai sa mutane su fada cikin wutar ranar alkiyama kamar abin da harshen sai girba musu ba. Yadda abin yake shine mutane suna ganin magagan da suke nawa da kullun ba komai bane. Kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna adakum la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha. Ai daga cikin ku zai dinga fadan maganar da bai tsaya ma ya lissafa ta ba tayi ta kai shi wuta ko ta kai shi aljanna. To galibi mun dauka maganganun da muke wuni muna yi duk da kullun muna karanta cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, amma muna ganin kamar ba komai. To waɗannan maganganu da muke idan kullun kana tunawa kanka cewa maganganun da nake yi fa ana rubuta su kuma suna cikin abin da za a tambaye ni, babu shakka za ka karanta yin magana wacce babu ruwanka a kai. Malami na biyu shine al-Imam al-Hasan al-Basri, Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi, babban malami ne cikin malaman musulunci, cikin waɗanda wato suka shahara da faɗan maganganun hikima da kuma biyayya ga dokokin Allah. Yake cewa man ishtaghala bima la ya'nihi, yake cewa afu yake cewa min alamati i'radillahi 'anil 'abdi, daga cikin alamar da ke nuna cewa wane Allah ya fita sha'anin shi ba ruwan Allah da shi, Allah ya riga ya sallama shi ga shedan, shine ka ganshi ya kasance ishtighaluhu bima la ya'nihi. Ka samu mutum dan shiga shara ba shanu ne, yana da san shiga abin da ba a kasa da shi ba ya dauka, to wannan alama ce akan cewa ba Allah ya fita daga sha'anin sa. Mummunan alama ce a rayuwar mutum, Allah ka bari mu. Duk mutumin da za a mai shaida a ce kai wani ya cika shiga abin da ba ruwan shi, to wannan mummunan alama ce akan cewa wannan ya tadi, kamar yadda Al-Hasan Basri yake fara. Shugo Ibn Qayyim cewa yake cewa cewa yake man ishtagala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi, duk wanda ya shagaltu da abin da bai shafe shi ba to kuwa abin da ya shafe shi zai kubuce mishi, zai je garin shiga abin da ba ruwan sa, har abin da ya kamata ya damu da shi bai damu da shi, wataƙila garin shiga abin da ba ruwan sa ya fara wasa da ibada ko ya fara wasa da kasuwancin sa ko ya dinga bata lokaci a banza bai abin da zai amfane shi. Saboda ka shagaltuwa da abin da bai dame ka ba yana ja maka asara akan abin da ya shafe ka. Haka nan arwato daga Imam Shafi yana cewa salasatun tazidu fi aqalil mar'i, Imam Shafi ya ce abubuwa guda uku suna karawa mutum kaifin hankali. Na farko ya ce mujalasatul ulama'i, zama da malamai. Duk mutumin da ke zama da malamai kullum za su dinga tuna masa Allah, suna tsoratar da shi, suna nuna masa biyayyar Allah da kokarin riko da addinin musulunci, to wannan zai dinga kara mai hankalinsa da tarbiyarsa. Na biyu kuma ya ce wa mujalasata ko mujalasatu salihi, da kuma zama a cikin mutanen kirki, zama a cikin mutanen kirki kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta kamar zama da mai sai da turare ne. Duk wanda yake zama da mai sai da turare ko dai ya baka kyauta ko ka siya ko kuma haka nan kawai kai ma a ji kana kanshi, saboda haka zama da mutanen kirki yana kara wa mutum alkhairi. Sai na uku yace wa tarkul kalami fi ma la ya'ni, da kuma fita sha'anin abin da ba ruwanka. Wannan maganganun Imam Shafi'i. Haka Muhammad ibn Azlan yake cewa innamal kalamu arba'atu, zancen da ya kamata a same ka kana yi kala hudu ne, zance wanda zai amfane ka ɗaya ne daga cikin guda hudu. Na farko ya ce an tazkura Allah, ka yawaita ambatan Allah, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ka bari bakinka ya bushe daga ambatan Allah, ka yawaita tasbihi da istighfari da salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hailala da ire-irensu waɗanda za su dinga boosting din ladanka, za su dinga ƙara maka lada a cikin littafinka na lahira. Ko da yaushe kana ambatan Allah, kana tasbihi, kana istighfari, kana la ilaha illallah ko da yaushe. Wannan shine zance ɗaya daga cikin zantuka masu guda hudu masu amfani. Na biyu wa taqra alquran, yace kuma ka dinga karanta alqurani, ya zama kana da wurdi na kullun da karanta alqurani. Na uku yace wa tas'ala an ilmin, da kuma tambaya da zaka tambayi malami ko ka je ka zauna a gaban malami dan ka koyi abin da zai amfane ka addinin ka. Na hudu yace autakallama ko kuma ka dinga tataka autakallamu ko kuma ka dinga magana fima ya'nika min amri dunyaka, sai kuma magana abin da ya shafe ka na al'amarin duniyar ka, kasuwancin cinikayya da sauran abubuwan da kake ambata ko a ambata maka wanda suka shafi rayuwarka ta duniya wanda kuma za su gyara maka rayuwarka ta duniya, wannan shi ma yana cikin abu mai alkhairi wanda duk ba wannan ba fa ya zama fudulul kalam, ya zama abinda babu ruwanka. Ya zama kun ji waɗannan maganganu na waɗannan malamai mabambanta akan wannan cuta wacce ke cuta ce mai kisa tsakankanin mutane. To bari mu buga misalai na abubuwan da muke aikatawa wanda duk suna cikin shiga abinda babu ruwanmu. Wannan zamu yi wa kanmu faɗa ne don mu gyara. Idan mutum ya ga an ambaci wanda yake aikatawa, sai ya ɗauka wai ana yin gulman shi ko ana mishi gugar zana ko ana mai harbin iska. Ni ma da nake magana akwai abin da na ambata na san ina yi, to ba kawai kamata mu yi gaba ɗaya. Domin wannan wata annoba ce ta shafi kusan kowa yanzu a rayuwa. Za ka ga kowane mutum yana da nasibi a cikin sakaci wajen shiga abin da babu ruwansa. Malamai suka ce daga cikin shiga shara ba shanu akwai ƙoƙarin shagaltuwa da bibiyar rayuwar mutane da sanin halin da suke ciki da ƙoƙarin sanin sirrin wani wai a ina yake samun kuɗi, wani kwana biyu na ga diyar kirkice ne ko dai a ko ta matsala ne, wani faɗa ganin kaman bashi ne mai yawa, wannan ta wuce ba mata wani ba ce, a ina wani ya samu kuɗi sai wannan mota, kwana biyu wani baya garin nan ko ya gudu ne bashi ya mai, irin wannan maganganun neman bibiyar sirrin rayuwar wani a abinda kwata-kwata bai shafe ka ba, babu amfanin da zai maka, mafi karanci shine ka ɗauka ka ga zunubi. Da ƙoƙarin sanin mai wane ya mallaka gidan nan da aka ce ya siya, wai nashi ne koko wani ne ya sa shi ya siya da sunan shi, ya naga kwana nan ban ganin motar shi ko ya sai da ita ne, mai wane yake yi ne, yanzu fa na ga wata ƙaramar waya ce a hannun shi ba wani ba, ko dai ya faɗa kwata ne. Sanin abin da wane ya mallaka da sanin umar ta wane ta haihu ne a kwana biyu, wani fa ya aure tun ba da shiru muke je, wai mai faru ne, mutane suna ganin kamar wani abu ne karami. To dai yana cikin shiga abin da babu ruwanka. Malamai suka ce tatabbu auratin nasi wastiqsa'i tafasili hayatihim wa ma'rifati dakhili anhum wal kharij anhum, kana so ka san wani da suwa yake hulɗa, to suwa suka bata da sauransu, wannan ba abin da ya maka na alkiyama sai dai nadama. Ka san wane ya aure ko sun rabu da matar shi, wane ya samu ko ya rasa, ba zai kare ka da komai ba, ba zai kare ka da arziki ko jari ko riba ko shekaru, balantana kuma ya kare ka da lada. Sannan kuma daga cikin suwar na irin wannan akwai shiga zancen da ba a kasa da kai ba, daga wasu suna magana suna fira ko suna shawara kawai ka zo ka sa baki ko kuma ka kasa kunne kana so ka ji me yake. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Ibn Abbas wanda ke cikin Bukhari da Muslim yake cewa man tasamma ila kalami qaumin wa hum lahu karihuna subba fi udhnihi yawm al-qiyamati al-anaku, duk wanda yake tsayawa ya dinga jin maganar mutane maganar da ba a kasa da shi ba, ranar al-qiyama za a narka dalma a dinga saka mishi a kunnansu. Wannan hadisi yana cikin Sahih Bukhari. A wani wata riwaya kuma a cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulul jannata qattatun, nabi yace al-qattat bai shiga aljanna. Malamai suka ce al-qattat shine huwal ladhi yatasamma'u kalamal qaumi an ghafla thumma yanummu bihim, shine wanda yake sauraron maganar mutane ba su san yana saurare ba, yayi kasake da kunne ko ya nade ko ana waya yayi recording ba a sani ba, sai kuma ya je ya yada. Dole yana cikin tasammu kalami qaumin wa hum lahu karihun, ba su san yana ji ba, kuma sannan sai ya je annani mantus. Wannan abin da muka dauka yanzu na mutum ya maka waya kayi recording ko ya maka voice note kayi saving kuma ka tura wani wanda ka san cewa wancan mutum da ya san zaka gaya wannan da bai gaya ba ka, to wannan jama'a hanya shiga wuta ce one way ce hanya shiga wuta annabi ya ce la yadkhulun jannata qattat kuma shiga abinda babu ruwan kai da cin amana wanda ya amince da kai sannan daga ci kuma akwai albahu an aqda'in nas neman kurakuran mutane wa zallatihim da zamiyarsu wanda fa yanzu aske gimu yake ya ta ai ba ustazu bane yanzu ba ganin wandan shi ko baka je ka mai nasiha ba wanda fa yanzu ya daina zuwa makaranta mutane ya yi limanci a ce kaji hadda shi mata zibi saboda ya biye wa duniya duk wannan yana cikin albasu an aqda'in nas sannan a wannan albasu an aqda'in nas daga cikin musibar sa yana daga cikin abubuwan da suke jawo shukumci a cikin rayuwar mutane saboda Allah madaukakin sarki ya halicce mu da dabi'ar kin duk wanda ke maka irin wannan babu wanda zai maka irin haka gansha matsayin musu wanda kawai din da kai zaka ji yana labarin kurakuranka ko kuma a yanzu a zamanance ya zo Facebook ya yada cewa jama'a ku duba yanda wannan ya zama to babu yadda za a yi ka so shi kuma babu yadda za a yi wani masoyinka ya so shi saboda haka daga nan sai ya zama duk an rarraba ka al'umma sun zama ba sa son junansu ya daga cikin shu'umcin irin wannan ɗabi'ar ɗabi'ar ƙoƙarin bibiyan kurakuran mutane ba don yi musu gyara ba don yayatawa malamai suna cewa wanda duk ya shagaltu da aibobin mutane to wannan yakan makantar da shi daga ganin aibin kansa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala halakan nasu jami'an fa huwa ahlakahum wanda duk yace ai duk mutane sun lalace duk mutane ba mutanen kirki yanzu to a wurin shi ne suke ba mutanen kirki ko kuma shine na farko a cikin marasa kirki daga cikin ila yau akwai kuma wato mutum ya shagaltu da shiga abinda ya fi karfinsa alal misali mutumin da bai da ilimi ya ce zai karantar da al'umma ya bai kafa majalisi kuma karatun shi bid'atun ce muzda wannan ma ya shiga abinda babu ruwan shi ko mutumin da bai da arzikin da zai yi wata sabga kuma ya ce sai ya yi irinta sai ya yi gida iri kaza ko sutura iri kaza ko mota iri kaza kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mutashabba'u lima lam yu'ta kalabisi saubai zuri idan ka san kudinka ba su kai na irin yin abu kaza ba kaga wasu suna yi to shiga cikin wannan abin yana cikin shiga abin da bai shafe ka ba idan ka ji alhazan birni suna lissafin kudaden da ake siyan motoci yanzu suna cewa akwai motar miliyan kaza da kuma jarinka bai fi 300 ba ina ruwanka da nan nan can misali yanzu ina ruwanka da nawa ne kudin aikin haji yaushe aka fara daukan alhazai yaushe za a gama dauka tunda dai ka san baka biya kudin aikin haji ba ba wanda ya biya maka ko baka sa ran za a biya maka ba ruwanka da wannan sabga yana cikin shiga mala ya anika a ce ka damu da abin da ka san bai shafe ka ba kai ba likita bane ina ruwanka da labarin magunguna da cututtuka da kuma yanzu malaria abu kaza ke kashe ta abu kaza baya kashe ta yanzu cutar HIV ai yawan masu ita ya hauhawa ko yayi ƙasa yawan waɗanda suke mutuwa mortality rate na haihuwa ya hau ko yayi ƙasa kai ba mai bincike a harkar lafiya ba ina ruwanka da wannan ina ruwanka da shiga abin da ya shafi maganganu akan harkokin tsaro kai ba dan sanda ba kai ba DSS ba kai ba civil defense ba kai ba duk wani harka tsaro baka cikin ta ba ruwanka da wannan dole ya cikin shiga abin da babu ruwanka to haka wanda zai zo ya zauna ya ce bai karantar da addinin musulunci ko bai ilimin da ya kamata amma ya dinga sa baki a cikin masail har ya wuce iya abin da ya sani mas'aloli waɗanda suke manya waɗanda manyan malaman duniya ma suna jin tsoronsu wanda malaman duniya sai sun taru sun yi mitin sannan su fitar da jawabi a kai shi kuma yanzu ɗan tatsi ya ce zai yi live video ya faɗi fatawar shi a kai wanda ma ya cikin shiga abin da babu ruwanka Ibn Taymiyyah yana cewa duk wanda ya zo zai yi magana a cikin addini ba tare da ilimi ba yace fa huwa kadhibun sunan shi makaryaci wa in lam yata'ammadil kadhib koda bai nufin ƙarya ba a saboda haka wajibi da yake akan mutum shine ya tsaya iya abin da wato ya shafe shi daga cikin wato suwar na shiga abin da babu ruwanka har ila yau akwai yi ma malamai tambaya abin da bai shafe ka ba a rayuwa abin da ba zai gyara maka addininka ba abinda bai faru ba wani in ya tashi yin tambaya to habaici yake wani ko ya zo ana tafsiri sai an ga ta malam mai hukuncin wanda zai zo ya tara ana sallah amma kuma ya tsaya a waje ya ci gaba da buga waya har sai an yi raka daya yana yi ne da wani alhaji da daya na buga waya kaga shi ko malamin daga nan ya fara jawabi ya fara kyara da sauransu duk ana jin dadi wannan yana cikin malaya anika algafata malam mai hukuncin mutumin da yake barin iyalan shi da yunwa kuma kai ba kai ne kake wannan ba halama bai da mata wanda yake wannan tambaya wai yana yi da wani yana yi ma wani habaici yana daga cikin shiga abinda babu ruwanka da kuma abinda ake cewa alfardiyat kirkiran tambaya wadda kwata kwata bata faru ba sai a aiko da malami ita a ce alga ta malam da Allah amsa mana wannan ran nan wani mun tambaya haka wai wani ne yasa a status din shi yana da mata uku har yanzu tambaya tana a cikin wayata wai yace ya saki matar shi kuma yana sakawa duka matan san gani kuma wai kafin la'asar wai sai ya mutu wai to yanzu wace ce matar da ya saka shin za ta gaje shi ma ko ba ta gaje shi ba kuma a cikin sa akwai ɗaya mai ciki akwai ɗaya taba sakin ta akwai wata wace ce da ya gama tambayar sai ya ce mishi to a ina ya faru haka sai ce wallahi malam ni ba san inda ya faru ba wani ne ya turo musu to ka ce mishi a ina ya faru ka tambaye shi wannan tambayar anjima sai ya mun message ce ya ce abin bai faru ba kawai tambaya sai ce yanzu kai saboda Allah dan ka ba kwa ta wahala ko zaka samu wani abin bai faru ba kun tuna wata tambaya ta dinga yawo kwanakin baya a ce wai wata mata ce wai babanta annabi danta annabi mijinta annabi kaninta annabi kun tuna wannan tambaya ta yawo a social media sai kawai wani yare yana kawai sai tagin ɗinka ya ce malam ki sai ka ba mu amsa saboda yana ganin baka da aikin yi to da irin wannan yana cikin shiga abinda babu ruwanka me amfani idan ka san wannan yanzu ko me asara in baka san wannan mata ba in ba akwai ta lokacin an ce wai wani ne ya je wani gari sai ya sauka a hotel sai ce a kawo mishi wata fasika da za su kwana sai aka je sai aka gaito mishi wata da ta zo kuma da gari ya waye sai ga wai ashe matar shi ce ita ma ta zo garin tana karuwanci to yanzu kwanan aure suka ko kwanan daduro za ce to babanka ne aka yi fara shi ko karin babaka kama baka amsa to duk wannan yana cikin fardiyat da Ibn Hajar yake cewa malaman salaf sun yi maganganu akan kyamatarwa akan irin wannan tambayoyin suka ce saboda gina zance ne akan zato da kuma koyawa wani barna a san da kake faɗa wani abu a nan wani zai koya naka Imam Malik in ka zo majalisin sa kai irin wannan tambayar sai ya ce ka tashi ka fita nan ba wajen wasa bane ba wajen wasa bane so naka bai daga cikin maslaha ka dinga tambaya abinda bai shafe ka ba addini ana so ne ka tambayi abin da ya shafi rayuwarka kasuwancinka sana'arka iyalinka abin da ya shafi tsarki alula sallah zaka je aikin haji Allah ya kira ka ka tambayi malami ya maka bayani kana da kudin zaka yi zakka kai tambaya akai lokacin azumin ramadana yayi kana da wata matsala da kake so ka sani ka tambaya wato abin da zai kare ka addininka ko rayuwarka shi yake so kai tambaya wanda bai shafe ka ba babu ruwanka Allah ya ce la tasalu an ashiya in tubdalakum tasu'ukum ya daga cikin abinda ake gani a matsayin wato irin wannan shine tambaya akan abinda babu ruwanka yana cikin wato shiga sha'anin da babu ruwanka shine Ibn Mas'ud yake cewa wanda duk Allah yake san shi da alkhairi sai ga Allah ya mishi gamdakatar ya tsaye akan addini yace sannan kuma sai ka ga Allah ya sa duk tambayar da zai yi abinda zai amfane shi sannan kuma sai Allah ya sa ya sanashe shi abin da zai amfane shi ya zama tambayar ka bata wuce sai abin da zai amfane ka a ha'ila yana daga cikin wato suwar na wannan mushkilar ina ga anan ne wanda zai wuya wani ya tsira nan bana jin nima kana zan tsira shagaltuwan mu da social media yana daga cikin shagaltuwa da abin da ba zai amfane ka ba ka sai waya 100,000 kaza duk sati ka sa data ta 1,000 kaza kaga dukiyar ka ce kake barnatawa sannan ka zauna awa 2 awa 3 wani awa 5 ka baka sa abin da kake yi ka shiga nan ka fita can ka yi comment a nan ka yi sharing a can ka yi zagi a can ka yi gwalo a can shirme kawai da bata lokaci in ka tashi ka rasa ma mai kai wani sai kai tsakar dare ana musu ana chatting ana jayayya ana gulma ana live yanzu irin da ake live a TikTok ɗin nan a tara gauga uwaye kawai ta surutu ko ai ta shiga groups ana zantuttuka ko azo kuma kan titin irin na Facebook ai ta jayayya ana musu wai a ce abin yana trending kowa yana so ya ga yayi magana akai sai ga da ƙarshe meye abin da kai wanda yake da amfani a cikin babu asara ce kawai sannan matasan mu kowa yana da wani club da yake bautawa da ƴan Barcelona da ƴan Chelsea da ƴan Liverpool da ƴan Arsenal da ƴan inani su je awa uku suna kallon kwallo kuma tare suka kalla sannan a dawo a kafa musu a sake yin wata awa uku ana musu ana ta rantsuwa da Allah su kuma ƴan kwallon sa can sana'a su suke yi sun an shi kudin su sun wuce suna an san kudaden su duk mako wani kaji kudin shi sai ka dauka daga lahira aka siyo shi kai kuma kana nan kudi ka bari a gidan kallon kwallon ko a ci club dinka ko a ci ko ku ci duka dai ɗaya ne wai makafi sun yi dare iyakaci kawai ka kwana da bakin ciki idan an ci wanda kake goyon baya sai ka rasa ta wai menene ribar matasan mu a cikin wannan abin da suke in ka tambayi mutum ya aka yi ka zama dan Barcelona waye ya sa ka a Barcelona babanka ne ya ce nan ne gidanku kamar yadda ake kai ka makaranta daga gida a kai ka makaranta kaza ko wani kakaza ya aka yi kuma ka shiga Manchester City da kuma me kai ka wajen watakila wasu arna ne wasu wanda ba sa sallah wasu fasikai ne ma sannan sai suna aiko muku da wata gudunmawa ne a matsayinku na masoyansu ko su suka sai muku tibin da aka saka a gidan kallon kwallon ko suna biya muku kudin satellite ko kudin data ko kuma sun san cewa akwai wani community na masoya Real Madrid a nan agege waɗanda shugabannin hukumar gidan kwallon ko hukumar kungiyar Real Madrid ta san da su kamar yadda misali yanzu tunda akwai shugabannin Izala yanzu agege shugabannin Izala na Lagos sun san da su shugabannin Izala na ƙasa sun san da su saboda haka ba zaman banza suke ba nan amma yanzu ku da kuke ƴan goyon bayan mai sunanta Real Madrid wa ya san da ku sai da ku ta asaran lokacin ku kawai da asaran kudaden ku da sauransu mutum ya zo ya gama bata lokaci ya shiga gida kuma matan shi ta mishi magana ya kama zaginta ya huce a kanta wannan ya daga cikin suwar wanda suka yaɗu sosai a cikin mu na shiga abin da ba ruwanka kuma bai da amfani sannan abin yanzu kuma sai a ce kuma kan social media a je a yi ta jayayya a yi ta musu a yi ta yi wa juna habaici da ba'a a wasu wuraren har da faɗa har da kisa ka ji an ce a gidan kallon kwallo wani ya yi fushi ya birmama wani wuka saboda ana ta zolayen shi ana cin club ɗinsa ya kasa jurewa ko kuma wani ya shiga caca kaga an auka cikin abin da ke haramun karara ya shiga caca ya sa babur ɗin shi ya sa wayar shi ta 800 wani ya saka fegin shi da ya fara ginawa an cinye ya ce ba zai bayar ba ai ta rigima hagun ƴan sanda duk wannan yana cikin suwar na shiga abin da babu ruwanka saboda jama'a social media da muke ganinta ya kamata ya zama in har ya zama dole sai ka shige ta to ka shiga abin da zai maka amfani sauran kuma kai waki da shi kawai abin da shafi kasuwarka ko cinikayyarka ko addininka ko wani karatu da kake tunda yanzu ya zama cewa akwai komai a ci ko harkar da kake ta kasuwanci kana cinikayya kana siye kana sayarwa kana daura kayan kasuwarka kwastomi suna gani to kaga wannan abu ne mai amfani kake kana amfani da status ɗinka ko yanda mata suke suna daura kayayyaki kana amfani da banki wanda shi ma yana kan social media kana koyan karatu ilimi na boko ko na addini duk ana koya to wannan kaga yana da amfani amma wannan sharholiyar banza a batta mafi muni ko fiye da wannan shine shiga cikin bayani da tattaunawa game da siyasa abin da ya shafi gwamnoni da shugabannin ƙasa da ministoci da abin da ya shafi malamai da masana da manyan ƙasa kaga kananan yara waɗanda ba a san su ba, ba a san ma daga ina suke, wasu ma mutane ne aljanu ne, ya jujo ma jujo ne, ba a san su ba ma, amma dai suna da kowa na da account a Facebook ko Twitter ko kome suna ɗayan TikTok ko, zai iya zagin kowa, zai iya zagin shugaban kasa, ya zagi gwamna, ya zagi minista, ya zagi malami, ya zagi dattijo, ya zagi wanda ya haifi baban shi ma wani lokaci, wani yayi kaka da shi ba yi baba ba, amma zai iya kafa wutan shi ya zage shi. To wannan da wannan kaga daukar zunubai ne munana, wanda kuma za a ci ana ci gaba da yada suka ci gaba da samun zunubi. Duk wani ya cikin shiga abinda ba ruwanka, abinda baka san da ake gudanar da gwamnati ba, amma kaji ana wata magana kaga kace mu ba mu yadda ba, mu an cuce mu, da za a maka bayani yadda abin yake sai ka rena kanka. Shugabannin addini, shugabannin kungiyoyi, shugabannin musulmai, baka san irin wahalar da suke sha da gurbin da suke sha wajen taimakawa addini ba, amma saboda kaga sun yi wani abu da kai a matakin kana ganin ba daidai bane, ba za ka yi musu nasiha ba, ba za ka yi musu addu'a ba, ba za ka iya kau da kai ba sai ka zo ka aibata su ka zage su. Wannan zagin kuma ba fa zai canza abin da suke ba, zai canza, ba canza yadda suka fahimci yadda ya kamata su gudanar da shugabancin su. Kai ne ko za ka ɗiba kanka zunubi wanda yake za ka iya wadatuwa daga barinsa. Wani a cikin suwar na shiga abin da babu ruwanka, shi sa wanda diya zai zage wajen irin waɗannan ayyukan, babu shakka in ya ga kanshi a cikin al-muflisu ranar al-kiyama kadai mamaki. Cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, yace wa sahabbai, ko kun san wane ne fallasasshe? Sahabbai suka ce wanda bayi da kuɗi a account ɗinsa, bayi da kuɗi a aljihunsa, kuma ba shi da dabba da zai kama ya siyar, ko fegi ko gida da zai ɗaga ya siyar ya sabga gabansa. Nabi ya ce ba shi nake nufi ba, ya ce ina nufin fallasasshe wanda zai zo ranar alkiyama ya yi sallah, ya yi azumi, ya yi katon alkur'ani, ya yi tahajjudi, ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi ayyukan alkhairi da yawa, amma kuma ya zagi wane, ya yi wane ƙazafi, ya ci mutuncin wane, ya ci haƙƙin wane. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo a yi ta ɗiban ladan shi ana ba mutane, ba zai ankara ba har sai ladan shi ya ƙare, sannan a ɗibi zunubin mutane a yi ta antaya mishi sannan ya tafi wuta. Daga kwatanta yadda za a ce a nan duniya da aikin da kai na ibada, ranar alkiyama wani wanda ka zaga shi ne zai ci moriyar wannan aikin. Ko a nan duniya ne a ce ka wayi gari da safe, kana cikin lissafin masu kuɗi a garin nan, a agegedin nan, amma saboda yawan masu bin ka bashi sun zo sun tasa ka gaba an kai ka gun 'yan sanda, a yi ta ɗiban kuɗaɗenka ana bayarwa ana ba masu bi bashi, a ce kafin la'asar kuɗinka ya ƙare kuma ga masu bin ka bashi 'yan sanda sai ka shirya tafi da kai gidan kaso. Ai, ko a duniya nan ka fallasa, balantana kuma a lahira. So da haka jama'a, mu ji tsoron Allah mu kiyaye, mu daina shiga abubuwan da za su cutar da mu ba su amfane mu ba. Wannan hadisi kamar yadda za mu lura jama'a, ina ga wannan ya isa ba mu insight zuwa ga girman al'amarin hadisin da kuma fadin ma'anarsa da inda yake shiga cikin rayuwarmu. Da aka bari mu takaita wasu bayanai game da fa'ida da hadisin ke ba mu. Abu na farko, wannan hadisin yana mana muhimmancin mutum ya tsaya ya kula da abin da zai amfane shi a rayuwar shi da addininsa, sannan kuma ya fita sha'anin duk abin da ba zai amfane shi, wanda duk haka zai samu rayuwa mai sauƙi mai daɗi a duniyar nan, kuma Allah ya sanar da kiyama zai tsira. Babu ran da za a zo a ce a zo a ƙure ka kayi gulma, babu ran da za a ce a zo a tafi da kai ka haɗa wata kwanzagwarma, saboda ka shiga abin da ya dame ka kawai. Sannan hadisin yana nuna mana, yana mana ishara izuwa ga cewa mutane iri biyu ne. Akwai mutane da suke da musulunci cikakke, su ne wanda suke da husnul islam, akwai kuma mutane wanda suke da musulunci na ƙasashe, shi ne mafi yawan mutane da ba su damu da su tsaya iya abin da ya dame su ba, suna shiga sha'anin da ba nasu ba. Sannan wannan hadisi yana mana haɗarin abubuwan da muke renawa. Akwai abubuwa dama da mun rena su muna ganin ba komai ba ne, ashe abubuwa ne masu haɗari ƙwarai. Alal misali, zaman majalisa, zaman majalisa da ake daga la'asar har midnight, ai galibi muna ganin ba wani abu ba ne, amma daga ya zama al'ada din da kaje al'ummar mu ta Hausawa da Fulani da sauransu ko ina akwai majalisa akwai dadattawa akwai ta matsakaita akwai ta matasa akwai ta zawarawa akwai ta attajirai akwai ta ustazai akwai ta yan kallon kwallo akwai ta mashaya wumi kowa sa da irin majalisar su al-atiru ala ashkaliha taqaw kuma an gona a majalisar nan ko ta ustazai ce ba za a ce to bar ayi musaffa ba kuma a ce wane kai karanta mana aya daya wane yi mana ta'aliki akan ta wane kai mana bayani akan hadisi kaza babu inda yake wannan wata majalisa in an zauna kawai duk abin da ya sauka shi za a yi ana zama ko ne ce kai ana bala'i a garin nan ba sai dauko wani zance ana cikin yi kuma sai wani ya dauko wani kuma larawa suke ce al hadisu ru shujul labari wani ke tada wani ana cikin hakan wani ya wuce a ce wane ne fa ai ya riga ya sha kwana shi kai da Allah rubu da shi duk kudin bashi ne shi ma nan sai a taba shi ana cikin taba shi kuma wani ya dauko wani zance shi za a yi ta yi har dare ya raba sani ba su yi guda gun iyalansu ba ba su je sun yi bacci ba wani ma bai sallar isha a cikin jami'i ba wani ma bai gama aikin da ya bari a ofis ɗin shi ba yau to wannan abin da muke dauka ba komai ba wato ashe abu ne mai matsala haka nan fudulul kalam sakin baki mutum ya zama ra 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 ta 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 duk abin da ake faɗa ake magana sai ya sa baki ya zama dan uwani wato dan uwani shine wanda kowace magana aka faɗa ya da misalin da zai buga to irin wannan da mutane suke ganin kamar wai in kana haka you are smart kai wayayye ne kai ka san duniya akwai wanda din da aka zo na fira in ka kawo wani irin nau'in labari shi ma yana da irin shi da zai bayar ko gaskiya ne ko ƙarya ne shi ake cewa fudulul kalam wato masuruci to wannan abin da muke renawa ashe ba sauki bane da kuma abu na gaba shine abin da muke gani kamar nakiya mai zaki shiga mutuncin mutane kokarin shiga rayuwar mutane shi muna ganin kamar abu ne mai sauki da yawaita kai labari gaba duk abin da muka ji mu ce sai mun kai labarin shi gaba da kuma wato abinda muka dauka din nan yanzu cewa yayi ne shine wai ai kowa na da yancin fadan albarkacin bakin sa ana ganin ma wata dama ce ta constitution da kowa sai ya more ta garin fada albarkacin bakin ka zaka je ka fadi bala'in bakin ka da kuma abinda muka mai da shi shi ma ba kwai ba shine yawan kallace kallace na kamar da muka yi misali da wasannin kwallo wani kuma bayan wasan kwallo ma yana yana kallon wasu series din ana yin su na yan Korea na yan Japan na yan Mexico na yan India yanzu an zo ana yin na Hausa ma amma fi damuwa da su yanzu na Hausa duk sati sai ka kalla duk sati ai wajen sati 100 ana yi akwai series din da za a shekara 5 ana yin shi ba daina ba kuma duk sati sai ka bata awa 2 kana kallon shi kuma ka gama kalla gaba da yin ka juya sai ka to wai da me ka karu me ya abin da ka karu da shi a wannan banda bata lokaci da a ce duk wannan awa biyu cikin shekara uku a ce duk awa biyu nan zuwa kake karanta alqur'ani da yanzu ka haddace shi a ce zaka je a biya maka aya 5 kai sati kana maimaita su a cikin satuttukan da kai kana kallon wani series da ake wanda yanzu an kai na wajen episode na wajen 150 da yanzu ka haddace alqur'ani inda hadisi kake goya da ka haddace hadisi wajen 150 a ce duk sati hadisi ɗaya kawai zaka haddace inda wata sana'a ka sa gaba kana yi da yanzu ka sa abin da ka rubuta a sana'a amma kullum aikin ka kawai ka kalli wani series wannan shi ma muna ganin shi kamar ba komai ba ne sannan abin da ya shafi kamar da muka kwatanci ya ila yau abin da ya shafi sukan mutuncin masu mutunci da kokarin tona asirin waɗanda Allah ya rufa wa asiri wannan ba mutane suna ganin kamar wani abu ne na yayi kowa so yake a ce shi ya fara yada wata badala to duk waɗannan kansa ce da ke cinye albarkar alherin da ke tare da kai wanda kuma duk wanda ya sa kanshi a cikin waɗannan harkokin idan bai tuba ba ranar alkiyama zai nadama kuma hadarin waɗannan shine galibinsu haƙoƙin bayin Allah ne ba haƙoƙin Allah bane haƙoƙin Allah su mabniya alar rahmati war ra'afati min Allah laifukan da kai wa Allah Ubangiji idan kana musulmi kana tuba inda ba shirka bace ana zuwa ranar alkiyama Allah na iya gafarta maka su gaba daya amma laifukan da kai wa ƴan uwanka bayi to sune kamar da shafi yake cewa mabniyatun alal alal mushaha mushaha su kuma babu yafiya kamar da kaga anan duniya mutum nawa ne zaka ci bashin shi yace ya yafi dan ranka ko ka mutu ace wannan abin ka miliyan 5 har ko yace ya yafi amma Allah sai ka shagiya kai ƙarya kai zina kai wasa da sallah in ka tubu duka sai Allah ya gafarta maka shi Allah kira ma yake ce a zo ina gafartawa qul ya ibadallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum shi Allah shi lama yake cewa shi yana gafarta zunubai amma mu bayi ƴan uwan mu da junan mu kowa ce yake wallahi ba zan yafe ba wani ma zai ce ko ka barin shashi ta wallahi ba zan yafe ba sai an hada gaban Allah za a tare su ba tare a ce wani ka yafe ce wallahi ba zan yafe ba in na yafe an cuce ni to waɗannan haƙoƙin mafi yawansu haƙoƙin ƴan uwanka ne bayi to ya za ka yi da su to za ka zama ina wa kaina nasiha ina kuma ƴan uwa masu rayuwa nasiha cewa mai ƙoƙari wannan hadisi mu saka shi a kusa da kunnuwanmu ko da yaushe mu dinga tuna ma'anarsa da abin da ke kewaye da shi na cewa lallai alkhairi ga mutum kawai shi ne ya taƙaitu a kan abin da zai amfane shi a rayuwarsa da abin da zai amfane shi a addininsa da abin da zai tseratar da kai ranar alkiyama da abin da ba wannan ba ka fita sha'aninsa ko da kai ko ba kai za a yi ko ka je ka biya kuɗi ka shiga gidan kallon ƙwallo ko baka biya ba asalin ba za su fasa yin matsinsu idan yau ɗin nan babanka ya mutu ana da ranar da shi wala ba su fasa ba ba abin da ya shafi su ina ruwanka da shi me ya haɗa ka da shi ina ruwanka da wata tashar fina-finai wadda kullum sai sun saka wani sabon fim babu ruwanka da su yi abin da zai amfane ka fitan sha'aninsu saboda ka tsira ranar alkiyama zan saurara na insha Allah abin da faɗa ya zama daidai ina fata Allah ya bani lada ni da ku Allah kuma ba mu ikon aiki da su kurakurai kuma da ƙarancin ilimi da mantuwa Allah gafarta mana gaba ɗaya Allah ka sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.